في النار أما بعد منا كارب وجاو الله سبحانه وتعالى دي حدام أديدي وانا اللوكتي تكن وانا مسلاتينا محمد علي بن أبي بكر أنغوار أنغوار تاتاري نكو أنغوار دانكاو أنغوار تاتاري تو الله سامو داتي أنغوار تاتاري domin karatu a cikin wannan littafi Zadul Zawjain muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka wa karatun kafin fara na danyi mukaddima a wancan sati na matsalolin da ni nake hanga a zamantakewan aure a kasar Hausa wanda a yau kuma zan zo in fara da wani abu kafin in shiga cikin littafin kai tsaye wannan abun kuwa shine ina da wani belief a raina ina da wani belief a raina cewa duk abin da ya baci ya lalace ba abin da zai gyara shi sai qala Allahu qala Rasulullah wallahi haka nake ji a jikina bana kokonto duk lokacin da abu ya baci sai ake tunanin za a gyara shi ba ta hanyar lura da abin da Allah da manzonsa suka ce ba wallahi tallahi ina da belief a raina cewa ba zai taba gyaruwa ba bana kokonton haka to da wannan nake so in ja hankali na da kuma duk wanda zai saurare ni ko kai tsaye ko dai ta hanya daban mu ji a jikin mu karatun da mu ake yi idan ya zamo akwai wani abin da mutum ya dasa a ransa na al'ada ko dai na wani abu daban to a iya zuwa ana karatun sai ga kaman ba da shi ake yi ba sai ka ƙara karanta hadisin sai ce to ai ka rasa me to ai din to ai wannan ba da mu bane na wayancan ne ai sahabbai ne su amma mu yanzu in ka lura da kaza da kaza da kaza yaran sai da Allah baka taba samun mafita a rayuwanka ba in wannan ya zama shine tunaninka amma idan ka ji a jikinka karatun da kai ake yi lalace wanda larabawa suka yi kafin zuwan manzon Allah yafi lalace wanda muka yi a yanzu amma annabi ya zo ya gyara su da Qur'ani da sunna sai ka ji a jikinka duk lokacin da muka karanta wani abu ya ci karo da wani abin da ka sani na al'ada to yanzu wannan din shine hanya da zaka bi don samun gyara to insha Allah da wannan zai zamo abubuwa din za su dan samu canji duk da cewa gyara baya taba zuwa lokaci guda a hankali in dai za a samu matsaloli guda biyar ka ji a jikinka ka gyara guda daya to wata ran ka sake gyara daya za a waye gari wata ran insha Allah an magance akwai wanda kuma haka za a tafi da su kamar yadda kuma haka nan abubuwa masu kyau lokacin da ake zuwa da su kace zaka rungume su ma lokaci guda gaba daya shi ma an ba sa ba za ka watsar amma an ka bi a hankali mataki mataki din gurgurdan yadda imaninka ke iya dauka kana yi fattaqullaha mastata'tum to za a kai lokacin da insha Allah kai da kanka za ka ji cewa dai ina kyauta ta zaton insha Allah alhamdulillah to Allah ya sa mu dace malam ya yi mukaddima daga farko wanda kuma yana ga bisa ga ka'ida akan so a karanta mukaddiman malami kafin zuwa ga littafi kai tsaye yace muqaddimatul muallim bismillahir rahmanir rahim malamai sukan fara da bismillah saboda littafin Allah subhanahu wa ta'ala an fara shi da bismillah alqur'ani kenan kamar yadda kuma hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke rubutawa wa sarakuna don kiran su zuwa ga musulunci yakan fara da bismillah daga cikin akwai hadisi a bukhari da ya rubuta wa hirqal bismillahir rahmanir rahim min muhammad ila malikir rum al'azim da dai sauran hadisan da suke nuna lalle ana bukatar duk abin da za a fara da bismillah ne daga nan sai malam ya kawo ayar alqur'ani a karo na farko yace qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama in kuna tsoron ba kwa iya adalci ba cikin al'amarin marayu fankihu ma taba lakum to ku aura daga abubuwan da suka dadada muku minan nisa'i ko daga wayanda suka dadada muku kuka ji sun kwanta muku a raina mata masna ku aure biyu wa thalatha ku aure uku wa ruba'a ku aure hurhudu fa in khiftum alla ta'dilu in kun ji tsoron ba kwa iya adalci ba in kun fara da biyu ko da uku ko da hudu to fa wahidatan ka auri guda ɗaya kawai aw ma malakat aymanukum ko abin da hannun damanku suka mallaka muku dalika adna wannan shi yafi kusanci alla ta'ulu ya zamo ba za ku yi zalunci ba malam ya fara da wannan aya don ya nuna kenan fa karon farko in za ka yi aure ka fara da guda biyu in ka kaje zuwa ga guda ɗaya to kawai kai ba za ka iya adalci ba ne in mun fara sharhi akan wannan mata za su ce don su muka yi karatu ma bar sharhin sai wata rana mala ya ce alhamdulillahi alladhi qaddara dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda ya shi ya qaddara al'amura fahada kuma ya shiryar wa khalaqaz zawjayni adh-dhakar wal untha kuma ya halicci ma'aurata guda biyu da maza da mata min nutfatin daga digomni wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la kuma ina shaidawan babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya lahul hamdu fil akhirah wal ula da Allah ne dukkan yabo da godiya a nan duniya haka nan kuma a can karshe ma lahira din wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawan cewa babu lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne kuma manzonsa ne wa ala azwajihi wa ummahatil mu'minin da kuma sauran matayansa wadanda suke su ne ummahatil mu'minin wato matan mu'minai wannan kafin mu wuce a babin aqida sai mu ce Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alqur'ani cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihi ummahatuhum annabi yafi a wajen mu'minai fiye da su karan kansu a iya taba ka kai haƙuri amma idan an taba manzon Allah ba ka iya haƙuri ba wannan alama ce ta mu'mini sannan kuma wa azwajihi matayen annabi ummahatum uwaye ne ga mu'minai uwaye ga suwa ne akwai mutumin kirkin da zai zage uwarsa ashe duk lokacin da kaji mutum na zagin wata daga cikin matan annabi to ba mu'mini bane ko kuma dai ba mutumin kirki bane lalacewansa ya kai ma yana zagin uwarsa don Allah ce wa azwajihi ummahatuhum matan annabi uwaye ne ga mu'minai to in dai mutum shi mu'mini ne Nana Khadija, Nana Sauda, Nana Hafsa, Nana Aisha da sauransu duka uwaye ne a gare shi. Matakar ya samu tarbiyya kuwa ba zai zagi uwarsa ba. Kai ba ma zai bari a zage ta ba, bare a ce shi da kansa yake zaginta. Mala ya ce wa ashabihi alladhina sadaqu. Kuma sannan duka wannan aminci din ya tabbata zuwa ga sahabban shi annabi wayanda suka gaskata bi ma ja'a bihi abinda shi annabin yazo da shi. Wa nasaruhu kuma suka taimake shi ala tablighi risalatihi akan isar da wannan sako nasa na manzanci wa manistanna bi sunnatihi ila yawmiddin haka nan wannan addu'a da muke yi ta tabbata akan dukkan wanda ya sunnanta sunnar annabi har zuwa ranar alkiyama to anan ma yayi addu'a zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma yabe su da cewa su suka taimake shi wajen isar da wannan sako din lalle duk wanda zai isar da sakon Allah subhanahu wataala yana bukatar mataimakin sa Annabin Allah ya faɗa a cikin hadisi cewa li kulli nabiyyin hawari wa hawari az-Zubair yace kowanne annabi yana da mataimaka wanda suke taimaka masa wajen isar da sako sai yace mataimaki na ba kaman Zubairu ibn al-Awwam ba wasu Abubakar ba sa nan bane suna nan suma da irin hadisan su na falala din amma anan dai annabi ya kira az-Zubair ibn al-Awwam to wayannan sahabbai gaba ɗayan su Allah ya zabe su ne don su taimaki manzon Allah wajen isar da sako a lokacin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa Allah ya leka zukatan mutane sai ya ga ba zuciyar da take da kyau kamar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zabe shi dan ya zama manzo na wannan al'umma sannan ya leka zukatan mutane gaba daya sai ya ga ba zukatan da suke da kyau kamar na sahabbai sai ya zabo su don su zauna tare da shi su taimaka masa idan mutumin kirki ya zauna da mutanen kirki zai samu sauki wajen isar da sakonsa fiye da ce ya zauna da mutanen da ba irin wayannan ba haka su wayannan sahabbai din su suka gaskata shi suka kuma taimaka masa wajen isar da sako har ya zama kuma sako gashi nan ya iso zuwa gare mu ba tare da shi annabin ya zo garin mu ba daga nan sai ya ce amma ba Allah ya kare yadda a gare su gaba daya ya ce bayan haka fal ba'ith fi talifi hadhal kitab abinda har ya kai ni zuwa ga wallafa wannan littafi lamma kuntum mudarrisan fi madrasatina madrasati kulliyati irshadil ummahati kofar ruwa Kano ya ce a lokacin da na jibinci koyarwa a wata makaranta tamu ta irshadul ummahat sunan makarantar irshadul ummahat wato wadda ke kokarin shiryar da uwaye mata a kofar ruwa nan Kano kenan sai talaba minni ba'du talaba sai wayansu daga cikin dalibai suka bukata daga wajena an aktuba lahu kitaban cewa rubuta masa wani littafi wajizan takaitaccen lafzi wajen lafazin sa sannan kuma sahalat tanawul wanda zai zama mai saukin karantawa wal hifzi kuma mai saukin haddacewa fi ma ya ta'allaqu bi amrin nikahi wan nisa'i amma ya zama littafin zan rubuta ne cikin abin da ke da alaka da al'amarin mata da kuma aure wa an yakuna fi ahadith sayyid al-anam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma littafin ya zamo zai kasance ne a cikin hadisan fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ace fastakharullah ta'ala sai nayi istikhara ne mai zabin Allah subhanahu wataala wa jama'atu lahu hadhihi alahadith sai na hada masa wayannan hadisi din wa sai kun insha Allah ta'ala thalatha ajza'in in Allah madaukakin sarki ya yadda wannan littafi zan kasa shi yanki yanki zuwa guda uku al-awwal wa thani wa thalith ma'an akwai kashi na farko akwai na biyu sannan akwai na uku wa sammaytuhu zadu zawjayn sai na kira littafin da suna zadu zawjayni guzirin ma'aurata guda biyu fi ahadith sayyid al-thaqalaini sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma zai ne a cikin hadisan shugaban wayannan masu nauyi guda biyu aljanu da mutane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mustamilan ala 150 hadithan sahihan wanda littafin zai zama yana kunshe da hadisai guda 150 kuma dukkan su ingantattu wa jami'u hadhihi al-ahadith yace dukkan ma wayannan hadisai din mimma rawahu al-bukhari wa muslim daga cikin abubuwan da Bukhari da Muslim ne suka ruwaito wataratan in farada bihal Bukhari wani lokaci kuma ka samu hadisin Bukhari ne kadai ya kadaitu wajen ruwaito hadisin aw Muslim ko Muslim fakat shi kadan sa walam takhruj an zalika hadisan basu fita daga wannan tsari din ba wanda Bukhari ne kadai ya ruwaito ko Muslim ne kadai ya ruwaito ko Bukhari da Muslim ne suka ruwaito maybe in tafiya ta yi tafiya wataran ma yi magana akan su wane ne Bukhari su wane ne Muslim domin sanin su zai kara taimakawa wajen sanin me yasa idan an kawo hadisi sai a ce su suka ruwaito wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sai dai wani lokaci insha Allah sai ya ce wa asallallahu subhanahu wataala ina roƙon Allah subhanahu wataala an ya taqallabahu bi qabulin hasani ya zama ya karbi wannan littafi nawa da karba wanda yake mai kyau wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim kuma ya sanya littafin ya zama nayi ne don shi kadai nake neman yardansa Allah subhanahu wataala innahu ala zalika qadir lalle shi mai iko ne akan haka wa bil ijabati jadir wa akhiran sai yace da karshe uqaddimu shukri ina miƙa godiya ta wa du'a alkhairi da kuma addu'a ta alkhairi sarmadan wacce take mai zarcewa ila abi zuwa ga babana wa ustazi da kuma malamina wa maulaya da maulana al-sheikh al-alim al-haji Musa ibn alim Ali ibn alim Muhammad Gabari yace fajazahullahu khairi jazaihi Allah ya saka musu da mafi alkhairin sakamakon sa wa ashkuru kullu man sa'adani kuma ina godiya ga dukkan wanda ya taimake ni ala hadhal amal akan wannan aiki khususan alladhina badalu juhudahum musamman ma wayanda suka yi kokarin wato yin iyaka kokarin su wa anfaqu amwalahum da wayanda suka ciyar da dukiyoyin su ala tabai hadhal kitab akan buga wannan littafi din fajazahumullahu jazaan Allah ya saka musu da sakamakon malla yuridu ghayrillahi jazaan sakamako irin na wanda baya neman sakamako a wurin wani wanda ba Allah ba wala shukuran kuma baya neman godiya ma a wajen wasu wanda ba Allah ba wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil shi Allah din nan ya ishe mu kuma madalla abun godiyan mu ko abun dogaran mu ya zamo shine Allah ni'mal maula wal iman nasir madalla da majibincin al'amarin mu ya zamo shine Allah madalla kuma abin taimakon mu ya zamo shine Allah wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu dabara babu karfi sai a wurin Allah wanda yake madaukaki kuma mai girma sunan mai littafin yace Muhammad Sanusi Musa Aliyu daga nan sai yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sai yace al-juz'ul awwal juz'i na farko al-hadithul awwal hadisi na farko an abdullahi an karbo daga abdullahi akwai abdullahi da yawa a cikin sahabbai irin su abdullahi ibn mas'ud irin su abdullahi ibn abbas irin su abdullahi ibn umar irin su abdullahi ibn amr ibn al-as wa yadda wayanna ana kiran su abadila to amma idan kaji an ce abdullahi kawai an yi shiru ana referring ne to abdullahi dan mas'ud musamman ma a cikin muslim don haka yace an karbo daga abdullahi qala shi wannan abdullahi Allah ya kare yadda gare shi yace qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi yace ya ma'asharar shabab yace da mu ya ku taron matasa manistata aminkumul ba'ata duk wanda ya samu daman yin aure daga cikin ku falyatazawwaj to yayi aure fa innahu aghaddu lil basari domin lalle yin auren nan shi yafi kusantar da shi zuwa ga rintse idanuwansa wa ahsanu lil farji kuma shi yafi bashi dama wajen tsare al'aurarsa wa man lam yastati wanda kuma bai da hali fa alaihi bisawm to yana kansa ya rika yin azumi fa innahu lahu wija domin azumin nan shi zai zamo masa kariya rawahu al-bukhari wa muslim a cikin sahihul bukhari duk da wija dai ba kariya kai tsaye ba zuwa ga sharhi. Na farko aka ce an karbo daga Abdullahi. Yana da muhimmanci a karatun hadisi ko da dan tsokaci kadan ne a rika yi akan sahabi wanda ya rawaito hadisi, domin sanin sahabbai yana ƙara ba da dama wajen sanin darajarsu da sanin matsayinsu. Yanzu idan muka zauna muna karatun nan, sai da muka yi karatun muka tashi, sai wani ya ce maka ina wanda kuka zauna da shi a gefe kaza din nan, sai ka ce eh, sai babansa minista ne, ko a ce ai shi kansa minista ne, yaya gobe maybe sai ka nemi ya za a yi ku sake zama da shi, ko a lokacin da kuke zaune sai aka taba ka aka ce ina wancan na bayan kan nan, ai minista ne, ai shi ne Dangote, ai shi ne Buwa, ai shi ne waye, a kira ma wani wanda kake ganin babba ne, ya za ka ji a jikinka, za ka ci gaba da zama da shi yanda da kake zama da shi? Wallahi sai ka canza, ko kai waye, sai ka canza, saboda shi babban mutum ne. To idan ana magana akan sahabi, ya kamata ka san waye sahabi, ba ordinary mutum ba ne. Allah ba ordinary ba ne. Mutum ne wanda yake Allah ya yarda da shi kuma ya yarda da Allah, ba abin da muke nema fiye da wannan a rayuwa. To shi wannan sahabi Abdullahi dan Mas'ud, yana daga cikin sahabbai, daga cikin kwalitinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa man arada an yaqra alqur'ana kama unzil falyaqrahu ala qira'ati ibnu ummi abdin, duk wanda ke son ya karanta alqur'ani kamar yadda aka saukar da shi, to ya karanta irin karatun Abdullahi dan Mas'ud. Annabi bai ce ku karanta irin karatu na ba, amma sai ce ku karanta irin karatun Abdullahi dan Mas'ud, inda mutum na so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar da shi, matsayi ya kai matsayi aiko aboko, mutum yakan zama authority idan ya yi magana ba wanda ya sai ce ba haka ba, saboda ya zama professor ko dai wani babban daktan da ya kai ya fada. To idan ya fada inda wajen da aka san darajar abun ne, to wannan magana ba wanda ya sai inkarin ta. To in Abdullahi dan Mas'ud ya karanta alqur'ani, ya karantu, Annabi ya bashi wannan certificate din. To shi din sai yake cewa qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi, ya ce da mu ya ma'asharar shabab, ya ku taron matasa. Yanzu maganan an kira matasa kai tsaye, saboda su suka fi bukatuwa zuwa ga abin da za a yi magana a kai, ba wai don su kadai suke da bukata ba, amma su suka fi bukata din. Sai aka ce manista ta aminkum, duk wanda ya samu hali daga cikinku, alba'ata, suka ce alba'ata a yaren larabci yana nufin alwatu, saduwa, kamar hadisin na cewa duk wanda zai iya saduwa da mata a cikinku falyatazawwaj, to yayi aure. To amma suka ce ma'anansa kuma zai iya fadada ba kadai akan saduwa din ba, zai iya saduwa da ita ya biya mata bukata na sha'awa, hakan nan kuma zai iya daukan dawainiyanta. Dole a samu abubuwa guda uku: na farko almahar, zai iya bada sadaki; na biyu annafaqa, zai iya daukan dawainiyarta, abinci, jinya da tufafi; sannan kuma na uku as-sakan, ya zama yana da wurin da zai iya ajiye ta. To idan ya samu waɗannan abubuwa, an samu alba'ata, a samu sadaki, a samu nafaka, nafaka shine ciyarwa, jinya, duka sun shiga cikinsa, sannan kuma as-sakan, wurin da za ta zauna. To duk wanda yake da wannan dama, falyatazawwaj, to lallai yayi aure. Lafazin falyatazawwaj umurni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To a ka'ida na umarni daga Allah ko manzon Allah kuma ana ɗaukansa ne a matsayin dole, in dai Allah ya ce a yi ko Annabi ya ce a yi, to dole ne wannan umarnin, sai dai idan an samu wani dalili wanda zai canza shi daga dole. Saboda Allah ya ce innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Mu'mina idan dai an ce an kira su ne zuwa ga Allah da manzonsa, kawai mun ji mun yi biyayya suke faɗa. Kuma wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. In Allah da manzonsa sun yi hukunci, to in dai mutum mu'mini ne bai da option, kawai sai dai bi. To in dai suka ce ayi, to dole ne yin. Amma ana iya samun wani dalilin da zai sa a ce ba dole bane, mustahabbi ne saboda wani dalili kuma a gefe daban. To wannan umarni wasu malamai sun tafi akan cewa dole ne yin aure, wasu kuma suna ganin aure ba dole bane, mu dauke shi dai a matsayin sunna ce mai karfi, tare da wasu kuma suna bambantawa daga mutum zuwa ga mutum, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yana da halin da zai iya yin aure, ta ɓangaren sadaki zai iya biya, abinda zai ɗauki da wainiyanta zai iya, yana da wurin da zai ajiye ta, yana da bukatuwa zuwa ga mata na sha'awa, sannan kuma zai iya biyan bukata na sha'awa ɗin. Idan ma bai yi auren ba zai iya yin zina, to wannan dole sai ya yi aure, ba daga kafa musulunci bai sassauta masa ba. Yana da halin da zai iya yi, yana da kuma lafiya na biyan bukatar sha'awa, sannan in har bai yi ba hakan zai iya kai shi zuwa ga zina, to dole sai sai yayi aure, wannan wajibi ne inji malamai. Sannan ta iya yiwa wani kuma a wajensa aure din ya zama mustahabbi, kamar ya zama yana da halin da zai iya yin auren amma bai da bukatuwa kuma zuwa ga mata din, kuma rashin yin auren a wurinsa ba zai haifar mar da matsala ba, to shi kan wannan sai ya zama an so ka yi tunda kana da halin da zaka yi, matan sun yi yawa ana bukatan a rage su, to ka aura kai ma don ka haihu a samu abin da ake bukata din. To amma dai in baka yi ba kuma baka da laifi kamar wancan da ke iya tsallakawa idan bai samu wanda yake na halal din ba. Don haka wani ma kuma auren a wajensa zai iya zama makaruhi, saboda me yasa? Saboda bai da halin yin auren, koda ya aure ta ba zai iya daukan dawainiyanta ba, bai da lafiya da koda ya aure ta zai iya biyan mata bukata, karshe zai ta cutar da ita ba zai iya biya mata bukata ba. To a lokacin shi aure a wajensa makaruhi ne, har sai ya koma ya nemi abin da zai iya rike mata idan ya aura, ko kuma ya nemi maganin da zai bashi lafiyan da in ya je biyan mata bukata na sha'awa zai iya biyan mata bukata. To a lokacin sai ya bar wannan matsayi na makaruhi kuma ya dawo matsayi na mustahabbi. Don haka aure na iya zama dole a wajen wani, yana iya zama kuma sunna a wajen wani, yana iya zama makaruhi a wajen wani. To dai anan ana magana akan wanda ya samu dama ya cika waɗannan sharuɗa, fali ya tazawwaj, to yayi aure. Fa innahu aghaddu lil basari, sai annabi fa dalilin da yasa nace ku yi aure shine yafi ba da dama wajen rintse idanuwa. Yau duk mutumin da zai fito ya zauna mata suna wucewa kan hanya zai wahala, masu imanin da za su iya daurewa har ya zauna ya tashi bai kalla ba, gaskiya ba su da yawa. Ya zo ya zauna a waje mata suna gibtawa suna wucewa ba tare da ya daga ido ya kalla ba, yana da wahala kwarai da gaske. To kuma doka ne daga Allah kar a kalla din. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, a gaya wa mu'minai maza su rintse daga ganinsu kar su rika kalla kallon da bai halatta ba. Kaza ta maza ne kaɗai ke kallon, ashe mata ma suna yi. Sai Allah mahaliccin maza da mata ce wa kullil mu'minati, su ma mata mu'minai a gaya musu yabdudna min absarihinna, su ma su rinse idanuwansu kar su rika kalle kallon mazajen da bai dace ba. Wa yafadna furujahunna, musu kiyaye al'auransu. To ashe wannan kallon da Allah ya hana ka yi din nan, idan kana so ka daina shi, babban abin da zai taimaka ma wajen daina shi shine kai aure, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu lil farji, sannan kuma yafi ba da dama wajen tsare al'aura, mutum ya zama ba zai yi amfani da shi a inda Allah bai dace ba, wanda ayan ta hada gaba da kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, suma mata wa kullil mu'minati yaghnudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, kaga tsare al'aura shine kar ai amfani da shi a inda Allah ya haramta. Wannan sha'awa kuma duk inda mutum zai kai da ustazancin sa dole ya zama yana dauke da ita, matukar yana da lafiya, sai dai in an samu akasi ba lafiya, tunda Allah ta'ala ce zuyina linnasi hubbu shahawati, an kawata wa mutane son abubuwa na sha'awa. Number 1 aka ce minan nisa'i, kafin kuɗi ma sai da aka kawo mata, na farkon abin da aka kawata wa mutane sha'awarsa mata kenan, ashe duk ustazancin mutum yana son mata. To in dai mutum na so ya magance wannan matsala kuwa, to hanya guda ɗaya da aka amince masa anan shine aka ce yayi aure. To idan muka lura tunda maganar da matasa ake yi, sai aka ce babban matsalolin matasa kamar guda biyu ne game da mata, su yi ta kallon su. Yau ka dauki matasa da yawa kana zuwa ka dauki wayansa ka duba screen ɗinsa me ya kai, sai kaga hoton wata ya dauko ko yan drama ko wata indiya ma a can duniya daban, ita ya sa akan screen ɗin yana budewa yana kalla saboda nononta yana burge shi. Da yawan matasa in ka dauka haka zaka gani. Haka nan idan ka duba wani jikin mashin ɗinsa jikin kazansa za ka ga ya dan manna irin wannan sticker ɗin, idan ya dauke hakan yana dan in ya kalla yana dan dauke masa kewa shi a irin nasa tunanin. To idan yana so ya magance wannan a hanyar da manzon Allah ya amince da ita shine ya zamo yayi aure. Sannan a lokacin da ya gan sunan kuma suna wucewa, babban abin da ke zuwa ransa shine sha'awa. To wannan sha'awa din idan na so ya magance ta kuma, sai aka ce ya je zuwa ga matansa na gida. Kai tsaye wani hadisin yace idza ra'a ahadukum imra'atan, idan ɗayan ku ya ga wata mace fa a'jabathu, sai ta burge shi. Mata ta iya wucewa a waje kawai kana ganin ta kaji wannan tama. To sai annabi ya dawo zuwa ga matansa na gida, dawowa zuwa ga matansa na gida zai biya mar bukatun da ba sai ya ci gaba da tunanin wancan din ba. Amma wallahi akai rashin dace wata in ta wuce sai kai sati kana tunanin ta. to zuciya ta fara samun matsala, to inda naka a gida kana zuwa ka biya bukata magana ta riga ta kare, don haka sai aka ce wa matasa ku yi aure don zai taimaka muku wajen rinsa idanuwanku, zai taimaka muku kuma wajen tsare al'auranku. Su ma dattawa sun shiga cikin kiran ai, amma daga cikin manufofin aure iyaka wayannan guda biyun ne, ba su kadai bane, ana bukatan a samu ƴaƴa ma ai. Inda wani hadisin an ce ku auri matan da suke son ku kuma suke haihuwa, tazawwajul waluda alwaduda, saboda zan yi alfahari da yawan ku ranar alkiyama, shi ma same shi a gaba. To kenan daga cikin manufofin auren akwai haihuwa. Inda dattijo zai kwana biyu bai aure ba, idan aka zo ana ba shi shawari game da aure, za ce wa ne aka bata kai aure mana, ka duba ɗan uwanka duk suna da ƴaƴa, haka zaka ji ummarsa tana gaya masa, ka duba wane yana da ƴaƴa, wane yana da ƴaƴa, duk sa'o'inka ne, amma kai har yanzu baka da kowa, ni baka so ka kawo mun jika ne. Idan ka duba cikin alqur'ani ma za ga annabawa da suka girma suka zo suna addu'an Allah ya ba su ƴaƴa, me manufan su? Rabbi habli min ladunka waliya, saboda me? Yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya, suna son ƴaƴan ne, saboda suna son auren saboda su samu ƴaƴa, ƴaƴan kuma su zamo sun gaje su. To wanda ya shekaru yana da bukatan ƴaƴa, amma matashi ba ƴaƴan bane yanzu a gabansa, damuwansa wannan sha'awa din, sai aka ce to kai auren shi zai taimaka maka wajen kauda wannan sha'awa din. Sai aka ce wa man lam yastati, wanda kuma bai samu hali ba, babu alba'ata, babu kudin sadaki, babu abin da za a dauki dawainiyarta, babu wurin da za a je ta, to fa alaihi bisawm, ya kama yin azumi kawai, ya kama yin azumi kawai. Saboda me yasa? Fa innahu lahu, lalle shi azumin a gare shi, wuja'un, an ce wuja shine wayannan jijiyoyin da suke kawo sha'awa din nan, ya zamo an dandake su yadda ake wa tauri. To kamar yadda in an dandake wayannan jijiyoyi din, sha'awar ma ba za ta zo ba, to haka nan idan yana jin yunwa, sha'awar ma ba za ta zo ba, to yawan yin azumin sai ya zamo ya bashi kariya daga yawan sha'awa din. To anan idan muka duba sai mu ce shari'a ta ambaci alba'ata wajen yin aure. Muka ce da yawan sharhin malamai wasu suna ganin iyaka jima'i, amma dai bai takaito anan ba, ya hada da sadaki, wurin zama, daukan dawainiyarta, abinci, jinya da sauransu. Yanzu a kansu muka takaitu, ko muna da wani abin da muke ganin girman sa fiye da wayannan? Na'am, a kansu muka takaitu, ko muna da wani abin da muke ganin girman su fiye da wayannan? Bari in kara wata formula kamar yadda na faɗa da farko. Na biyu, formula ta biyu, duk wanda ke ganin girman abin da shari'a take ganin girman sa, wallahi zai samu girma da daukaka. Duk wanda ke ganin girman wani abin da shari'a ba ta ganin girman sa, kuma yake ganin kaskancin abin da shari'a take ganin girman sa, wallahi tallahi sai ya kaskanta. A lokacin da ka yadda abin da shari'a ta ce na da girma na da daraja, kai ma a wurinka na da girma na da daraja, wallahi za ka samu girma da daraja duniya da lahira. A lokacin da shari'a ta zo da wani abu, sai ka ajiye shi, kake ganin wani abin da shi yafi wannan din, ka kamba mashi, ka girmama shi fiye da wancan din, wallahi ko ka ki ko ka so sai ka kaskanta. Yanzu idan ka dubi matasan da suke yawo, ka iya samun wani ɗan kasuwa ne jarinsa bai wuce naira 20,000 ba, amma wallahi duk rana zai iya samun riban 1,000 zuwa 2,000, haka ne? Za a iya samun wannan? In an bashi mata zai iya rike ba ko ba zai rike ba? Amma idan ka ce ya haɗo 100,000 a lokaci ɗaya, zai iya yin wata shida bai haɗa 100,000 ba. Yana nan kuma na yawo akan hanya yana kallonsu. Wani kuma lebura ne bai da jarin ma 20,000 ɗin, amma zai tashi da safe ya buga can ya buga can, zai iya samun leburanci ta yi kyau, wataran ya samu 3,000, wataran 2,000, wataran 700, wataran kaza. In ka bashi mata ɗaya zai rage ko ba zai rage ba? To idan baka bashin ba, kuma yana nan yana yawo, yana gini a can ta kawo talle, yana gini a can ta kawo tallen kaza, ta kawo tallen kaza, sha'awar kuma tana tare da shi. In ka ce ya tara 100,000 kafin yin aure, zai iya yin wata shida bai tara ba, cikinsa baya barin ɗan kuɗin da yake da shi din. Amma inda zai yi auren halaya, sai shinkafa, kwata da wake, gungumi biyu, girkin da za a yi ma sof ne kamar yadda muke faɗa a yanzu, daga rana har zuwa dare. In an bashi matan zai iya riƙewa ko ba zai riƙewa ba? To ba a yadda a bashi mata don yana da wannan abun ba, a'a, za a bashi mata ne a lokacin da sai ya hada akwatin 100,000 kaza. Shi kuma wannan 100,000 kaza idan an ce ya hada su, zai iya daukan shekaru bai hada wannan kudin ba. Yanzu ya za a yi da sha'awar wannan bawan Allah? Shi dai yana da inda zai kai kayansa, ko ba da inda zai kai? Yana da inda zai kai, yana da inda zai je ya sauke sha'awarsa. kuma inda zai jin shine inda aka ce sai an yi kaza da kaza da kaza, kuma ya ganta yana so ita ma ta gashi tana so, ita ma tana dauke da sha'awar. Don haka a lokacin da zai je yana ganawa da ita, a lokacin da za su shaku da ita, a lokacin da zai siya ya bar mata canji, a lokacin da kaza da kaza, abubuwan da za su ta faruwa Allah kawai ya sani. Wanzu dan Allah mu tambaye kanmu, ƴaƴayenmu da suke hira da samaruka, idan sun zo sun yi hira awa ɗaya awa biyu, yawanci da daddare muke yi, karfe 7 ko karfe 8 ya zo ya kai karfe 10 yana hira ya tafi, yana komawa gida zai dan waya manna a kunne, maybe a sake yin awa ɗaya ko awa biyu, haka ne da Allah wa'azi yayi ta mata a wancan awa biyun farko da awa biyun bayan. Wa'azi yake ta mata, Allah ya ce annabi ya ce wallahi ko minti 30 ba za su kai ban wa'azi yake, ko minti 30 ba za a yi ba, tadin ba zai yi dadi ba. Amma an kaga an yi awa ɗaya an yi awa biyu, ko kaɗi ko kaso akwai kalaman ba su a ciki, wayannan kalaman su suke ɗebe kewa din, saboda shedan ya sa musu wani ɗanɗanon da ke sa jin daɗi a lokacin da ake yin su. In har za ta kwanta sai ya tambaye ta har kayan da ta sa a jikinta, kalan fantinta ma sai ya faɗa. In kuma zai zo hira ya sa turare, ta sa turare, ana hira ɗaya ana hira biyu, wallahi sai ya kai hannunsa jikinta. Na tambaye mata muna karatu da su, na ce tsakani da Allah idan aka samu ‘yan mata guda 10 da ake hira da su yanzu, guda nawa ne kuke ganin ba a ana yin hiran a kare lafiya? Wallahi wasu suka ce ba za a samu ba, sai a ba zai yi a rasa ba, wasu suka ce to hala za a samu ɗaya, wasu kuma suka ce hala a samu biyu, duk bayanan ba wanda suka kai fasin mark, ba su yadda za a samu biyar ba. In an yi ne a samu ɗaya biyu uku wanda za a yi hira a cikin guda 10 a tashi lafiya ba matsala. To idan an kasa matsalolin kuma za su kasu kashi kashi, akwai wanda idan ana hiran taɗi ne dai za a yi irin na kalaman batsan, wanda muminai ba sa yin sa, walladhina hum 'ala al-laghwi mu'riduna. Sannan idan an jima taɗi yayi kyau za a kashe hannu, suka ce malam wannan ai ba komai bane, wannan ai is normal ai yanzu. Na ce lalle kenan. Idan an ci gaba da tafiya kuma na biyo, za a kai matsayin da za a kai matakin da zai iya rungumanta ko zai iya kisin dinta, bayan ya yaba da wankanta da kazanta da kazanta zai iya sa ta a jikinsa. Haka ne ko ba haka ba? Suka ce haka ne. Bawan Allah da kansa ya ce min wallahi yana hira ta hau kan cinyansa tana zaune, ya ce wallahi yana bude ido sai ya ga kawai ga ummanta tsaye a kansu, hankalinsa ya tashi, wai ta zo ashe za ta aike ta ne, sai ta kira ta tace za ta aike ta, hankalinsa ya tashi ya ce sai an jima, tace ka jira ni ina dawowa, ya ce ta fa gan mu fa, tace to sai me, ta gan mu fa, ce sai me ka jira ni, nace maka ina dawowa, ce wallahi ni kan ba zan iya ba, tace to ka dawo gobe, yace a yanzu kan ya kamata mu dan huta dai bayan kaza kaza kaza, ni gaskiya kaza, tace kar ka ji komai ka dawo, ni nace ma ka dawo, ta fita ta je aikanta, suka yi zai dawo gobe, yana dawowa gobe Samira tana zaune a wajen tana jiransa tun kafin ya iso, kuma uwar ta gansu a lokacin da yayi hukin dinta yana rike da ita. To mafi yawa irin hiran kenan, matashi yana nema sai aka dan samu aka siyi, mu muka bincika gidan ma ba san yana nema ba, mu ko muka dan bi ta gida sai aka bamu yarinya kuma sai muka aura. Matar muna dan tadi, na ce masa ya yanzu kan ta ina ko koma ne, ce to din ni ma lokaci sai in gaya maka, sai ce to me a ciki kaza kaza, can sai yake ce to malam in kuna ganin fa kuma kuna da abin da za ku yi, mu ma muna da abin da za mu yi, sai na ce me za ku yi, ce sai mu sa hannu. To ina ba kauye lokacin, sai na ce kuna da abin da za ku sa ku dauko, mu ba za mu iya daukowa ba, raka ta a sa hannu a aljiwa dauko kudi, ya ce to je ka ambarka baya. Sai na gane me yake nufi, yace duk inda kaga ƴan mata sun shaku da saurayi a yanzu, yace wallahi karkar ba ɗayan biyu haru yake sa mata harun nan daga brezia har pant ba inda ba a sa hannu. Wannan rayuwar da yayan mu suke yi kenan, sun shekara ɗaya, sun shekara biyu, sun shekara uku a wannan halin, an gagara aurar da su saboda shi bai da kuɗin akwati, ita kuma gidansu babu kuɗin gado da katifa. Wannan rayuwar kenan, kuma wallahi kowa ya san wannan, kowa aka bashi dama zai kawo case study mai kyau game da irin waɗannan maganganun da nake faɗa. To amma ya za a yi mu cire waɗannan abubuwan a ranmu mu yi abin da ya samu? To wannan kuma abin da yake mai wahalan kenan, shedan bai yadda ba, shedan bai yadda ba. Na muku misali wancan sati, na ce idan aka zo iyaye su zauna, yarinya ta zo ta ce tana son wani, wani kuma tabbas yana zuwa wajenta, a yi magana da iyayensa su zo. Idan iyayen suka zo sai a tattauna irin na dattawa, to yanzu yara dai suna son juna, ya kamata mu aurar su. To me abun yi? Ai abubuwan ne yanzu kaza kaza, ko ba mu sadaki, mu ba mu kawo abin da ya samu. To nawa ne sadakin? Sai a dabdale, ku ba mu naira miliyan ɗaya mana, miliyan ɗaya ta yawa kaza kaza, a sauko a sauko, duk inda aka ga dama a sauko zuwa 100,000 ko 150,000. Mu ma a gidan amarya ba za mu iya producing 150,000 ba, na ga halayen an dage za a iya. in an hada wancan 150 na sadaki da wannan 150 sai mu ce kaya kamata abinda zaka iya kawai abinda ya samu 2300 wallahi za a kai ta gidan miji sai to ya za a kai ta gidan miji 2300 yanzu gado ma fa kaza ne yanzu fa sai kaza ake yanzu kujeru ma kaza ne sai ka ce to yadda ake ce ba aka yi ta a gadon 50,000 ko katifan 50,000 ba ana zuwa kolon gida mai warin kashi ana zina da ita a lungu wanne yafi mun sa wa ranmu cewa wannan din ba zai yi ba amma mun yadda wancan yana yiwa mun gagara magance shi kuma suna nan kuma suna son juna shekara 1 2 3 suna tare idan wannan ya gagara fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam auren sa na uku ya aure nana Aisha nana Aisha nan ya aure ta tana shekara 6 amma ba ai tariya ba sai ta kai shekara nawa shekara 9 ta yi shekara 3 a gidansu ko 2 da wani abu yanzu sai a ce to ya fara neman ta ai tana SS1 to amma kuma gaskiya fa za ta yi karatu to ba damuwa a daura auren mu na kawai in ya so in ta kare sa street din ta sai a Italiya a'a ya za a yi ai haka ai ba zaura ba ce ana ganin girman abun a rai ba za a yadda ba hala ko tafi nana Aisha ne ko tafi Abubakar ko zan iya tarbiyya ko tafi manzon Allah wajen sanin me ya kamata oho sai a daura auren su ci gaba da karatu in kuma ba haka ba a dakatar da alaka tsakanin su amma matukar za su ci gaba da alaka to za a kai level din da wallahi tallahi ko kai babanta ne ka zage ta sai ta je ta gaya masa ko mahaifiyarta ce ta zage shi sai ta je ta gaya masa in kun ce ba za su haɗu ba suna da hanyoyi da yawa na haɗuwa wallahi in islamiya za ta je zai bi ta in makarantar boko za ta je zai bi ta in ziyara za ta je gidan ummanta gidan wanenta wallahi zai bi ta sai sun haɗu kuma abinda za su yi sai sun yi yana da bukata tana da bukata ga kuma malam Google in sun zauna me suke yi ba abinda suke kalla sai batsa ba abin da suke kalla sai batsa kuma kaɗan ne iyaye wai su ce a yanzu ba su san irin waɗannan abubuwa na faruwa ba amma yaya za a magance shedan bai yadda ba ga matasa bila adadin wallahi duk rana yana da hanyar da zai iya samun abin da zai dauki ɗawainiyar iyali amma wannan dunkulallen abin ba zai iya ba su ma ga iyaye bila adadin suna da ƴaƴa a gabansu suna da buƙatar auren su amma abin da za su auren su babu shi amma kuma an kasa haduwa a gane me ya kamata dole dai sai an yi wannan abin da muke ganin girman su a ran namu al'adun nan wai abin mamaki ka ji namiji wai zai auri mata yana tunanin garan da za a kawo masa wai in ba a zo da garan ba hakan sai ya zama abin gori a gare ta ba kai wani irin namiji ne wannan nana Aisha garan me ta zo da shi gidan manzon Allah annabi da ya aurar da yarsa wa Ali ibn Abi Talib nana Fatima garan nawa aka kai kai duk baka da wannan tunanin a radiyarka gado wani iri aka kai na Fatima da shi yar gidan manzon Allah wanda Ali ibn Abi Talib ya aure ta wani irin gado aka kai ta da shi wasu irin katihu wani irin kayan gara ko su ba model bane a wajenka su ai to lokacin su ai kaza to lokacin su ne kuwa lokacin radiyallahu anhum wa radu anhu to mu lura ne yadda suka yi rayuwa in abubuwa din sun canza babu laifi mu canza wancan na da halin da zai yi gadon miliyan daya ya je yi gadon miliyan dayansa wannan kuma halin sa ya garin 200 ne sai mu je mu yi na 200 mu abinda zamu iya talakawa wannan iyaka 50,000 zamu iya sai mu yi wannan katifa zamu saya mu saka a daki masha Allah menene na ciki abin kawai na da alaka da me kasa a ranka in kasa a ranka cewa in na ci tuwon gero miyan kuka ba man ja na fito I am okay na ci na koshi hankali ne ya kwanta wallahi in ka ci ka fito you are okay amma idan ka sa wa ranka dole sai na ci tuwon shinkafa ko ka samu na masara da dan nama hankalinka ba zai kwanta ba saboda na shinkafa kake hari in kun fito kun ba wanda zai gane to lokacin da ka sa wa ranka abu kaza da kaza in na same shi I am okay damuwa na lahira ta ta yi kyau shikenan ka zanna lafiya lokacin da ka sa wa ranka dole sai na samu kaza da kaza ko ta halin kaka ne to a lokacin kake kokarin rushe lahirarka domin gina duniya ba kuma lalle duniyar ta zama ta ginu ba mun fito da bawan Allah ran yaushe ne bai wuce kwana uku hudu muna tafiya anan haka sai na dan ja mashin da gudu da daddare yace kai malam tafiyan nan dan rage dai ina jin sanyi sai nace to yanzu wannan sanyi duk abin da ke faruwa a rayuwa nace ka rika daukan darasi a cikin sa yanda ake sanyin yanzu nan sai a je a tube ka gaba daya ba kaya a jikinka sai a dora ka a wancan tiles din a barandan nan sai a ce yau anan zaka kwana punishment din ka kenan wannan satin kullun haka yaya yace wallahi daga fada ya ji tsikin jikin sa ya tashi nace to kuma sai a dan dauko ruwa boki jire sai a dan kwara maka in ya bushe sai a sake kwara maka haka za a mana sati daya wani sati ka huta wani sati a dora yaya yace gaskiya masifa ce wannan nace to idan ana magana akan masifar lahira wannan ta kai a kawo ta ta kai a kawo to wannan din tun kafin a tsikan jikin mutun ya tashi yaushe kuma yake tunanin ran da za a dauke shi ana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, an je ana tambayan sa kan kiwon iyalansa ya gagara kiwon su, an ce addayyusu la yashum ra'ihatal janna, wanda bai da kishin iyalansa bai kula da tarbiyyar su ko kanshin aljanna bai shaka, ya al'amarin zai kasance a wannan rana? Akwai aiki. To da haka ƴan uwa, manzon Allah ya kira taron matasa ya ce duk wanda ya samu hali yayi aure, don haka ana bukatan halin, amma halin ya taƙaito akan sadaki, abinda za a ciyar da ita, wajen ciyarwa kuma liyunfik zo satin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah, wanda yake da wadata ya ciyar daga wadatarsa, wanda kuma aka dan kuntata mar ya zama shi talaka ne, to yayi daga abinda Allah ya bashi, Allah baya dora wa sai abinda za ta iya. To sannan idan muka dawo wajen sadaki, shi ma ai matsayi ne ko matsayi ne, wani in ya bada miliyan ma a wajensa ba komai ba ne, wani kuma 50,000 ma a wajensa komai ne. To idan an ce khairu sadaki aisaruhu, mafi alkhairin sadaki wanda ya zama dan kadan a wajen wani ba shine dan kadan a wajen wani ba, ya kamata wannan ma'auni ya zama mutun na da shi. Ina tuna lokacin da zan yi auren farko 2011 na bada sadaki naira 30,000, a lokacin albashi na 15,000 ne ko 17,000, kaga sai an hada wata biyu kafin a bada sadakin. Na zo zan yi aure na biyu na bada 70,000, a lokacin albashi na ya kai 100,000, wani ya zo ya same ni ya ce malam abinda kai bai dace ba, ana sadaki yanzu naira 50,000 ka je ka bada 70,000, ku ne ya kamata a yi koyi da ku kuma kun je kun kara, yanzu ina wani ma sai ya ce sai ya yi kamar naka. Sai ya kamo wannan hadisin khairu sadaki aisaruhu, na ce gaskiya ka faɗa, Allah ya saka da alheri, amma ban bada albashi na wata ɗaya ba haka. Aure na farko kuma na yi yadda ake yin, amma na haɗa na wata biyu, wanne ya fi sauki a wajena? Na biyun ya fi sauki, amma kuɗin kuma ya fi yawa. To yana da muhimmanci mutum ya gane, idan an ce mafi alkhairin sadaki wanda ya fi sauki, to saukin a wurin ka kai wanda kike mai bayarwa ɗin, za ka a bayar da shi gwargwadon yadda ake ga cewa an mutunta ta, kuma insha Allahu kai ma za ka iya bayarwa ba da takura ba. Ciyarwa gwargwadon abin da Allah ya baka, jinya gwargwadon ƙarfinka. Wani ya kai ya je FMC sai ya je FMC, wani bai kai ya je ba sai ya je alƙwara, wani bai kai ba ga martaniti kusa-kusa, sai ka ce ka dora wa kanka dole sai an je can an haihu, bawan Allah ya zo matansa za ta haihu kwanan nan, wai dan Allah yana so a dan manja mata kunni a dan mata nasiha. Wallahi da FMC take aihuwanta guda biyu a baya, amma yanzu wallahi bai da kudin zuwa FMC nan, wancan karon ta haihu lafiya ma sai da ka ci 20,000, to ga yanzu kuma abubuwa sun ninninka. Ta Allah ta dan yi hakuri ma, ko dan martaniti a ban martaniti sai a je, nace to wai zai je ba ta hakurin kuma. Ina da neman ustazai su je su ba ta hakuri, kai ka ba ta hakuri ka auro ta, ai kai za ka je ka sake ba ta hakurin har yanzu. To a yanzu yana ganin 20 din ma bai da shi, ita kuma tana sawa a ranta lalle dole sai an je can din, in ba a je can ba kuma tana gaba a haihu lafiya ba, haka ta sawa ranta. Kaga irin wayannan abubuwa suna da kyau mutum ya riga gane yadda rayuwa take, da kuma shi wane ne, ba wai abin da ake yi zai ba, abin da zai masa kyau zai yi, amma babban ta shine duk abin da zai taba maka lahiranka karka yarda da shi, duk abin da zai rusa ma lahira karka bashi kofa, karka bashi dama, abin da zai kara inganta ma kuma kai shi koda me za a ce. Daga ƙarshe sai in ce wani lokaci muna sha'awar yin abubuwa, amma tunaninmu shi ne me za a ce. Mata da yawa sun ta mun wannan complain, ai yanzu idan aka ce an kawo ta ba gara, wallahi ƴan uwan miji da ƴan uwan kaza ma in sun rinka goranta mata, in kaza ma yayi kaza. Nace to abun mai sauki ne, kuna iya zama ku duba ku tattauna, duk al'adun da za mu kai gidanku ba za mu kawo ba, duk wanda za ku kawo gidanmu kar ku kawo, ba shi kenan ba? Mai yiwuwa an yi haka hala. To amma duk da haka wanda suka yi na farko sai sun fuskanci challenge, nace dole ku sa wannan a ranku. Manzon Allah kafin ya zama manzon Allah sun yadda amintacce ne, sun yadda mai gaskiya ne, sun yadda bai taba sata ba, bai taba zina ba, bai taba shan giya ba, bai taba botan gunki ba, duk wani iskancin da ake a maka bai taba yi ba. Amma ran da ya zo ya ce a bauta wa Allah shi kadai, daga ranar ya zama mahaukaci, Allah ya kare ya ce ba mahaukaci ba ne. Daga ranan ya zama boka, Allah ya ce wala bi kauli kahin, ba magana boka bane. Daga ranan ya zama mawaki, Allah ya ce wala bi kauli sha'ir, ba mawaki bane. Karshe me Allah ya ce bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihuna, kawai ya zo musu da gaskiya ne, mafi yawan su kuma ba sa son gaskiya, ya zancen kenan. To wanda za su zama na farko dole sai sun fuskanci kalubale, amma wannan kalubale da surutun da jama'a za su yi ba shi wata daya biyu uku an wuce shi, an koma wani tafiq din sabo. Kuma in an jima shekara daya biyu uku sai ka ce ka gani yar gidan wacikan na gidan wanda suka yi abunsu, ba gashi yanzu ba har sun haihu ma ƴaƴansu biyu, ke ga kidan har yanzu kina zaune a gaban mu, wallahi sai an zo kuma ana kwatance da su a babin alheri. To na so karatun kare da kauce minti 30 ko saboda mukaddimar ce ta sa, ko kuma da sharhin da nan ya yawa, ina ga zan takaito nan insha Allah, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara fahimtar da mu matsalolin da muke rayuwa a ciki, ya kuma ba mu ikon daukan matakai na gyara. Duk abin da muke ganin girman sa in shari'a bata ganin girman sa, Allah ka kaskantar mana da shi. Duk abin da yake da kaskanci a wajen mu in dai yana da girma a shari'a, Allah ka girmama mana shi, kuma Allah ka ba mu ikon ganin girman sa, mu yi aiki da shi a irin abin da ya dace da shi. Hadha min indi wa billahi tawfiq wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.